Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Aisha Slade sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 17 ga watan Fabrairun shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba, saboda hakan zai shafe shi a siyasance. Amurka da ƙasashen Turai sun samu rarrabo kawuna bayan wani muhimmin taro kan tsaro da aka yi a Jamus.
Kanin labaran kenan aka saurara. Da yammacin jiya Alhaji, mayakan kungiyar Boko Haram sun yi yunkurin kai hari jihar Yobe, amma sojojin Najeriya sun daƙile harin.
Boko Haram dinnan suka yi wogayya, suka kwararo za su shigo jihar Yobe. Domin mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗin su Yobe da Borno ne suke so su lalata.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno ya kai wa 'yan gudun hijira ziyara a jamhuriyar Nijar. Ko menene dalili?
Dalilin da ya sa muka zo, muna da mutanen Nijar kamar 120,000 a kasar Nijar. Mun zo ne mu gamsu, mun zo ne mu tallafa musu, mun zo da abinci.
Haka kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da na shirya kuma zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000, a yayin da kuma wasu jiragen sama biyu ɗauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Hukumomi a lardin Hubei, wanda a nan ne cutar ta fara barkewa, sun ba da rahoton ƙarin mace-mace har guda 100, wanda ya sa adadin wanda suka mutu ya kai kusan 1,800. An kuma tabbatar da wasu mace-mace 5 a wasu ƙasashe da suka hada da Faransa da Hong Kong da Japan da Philippines da kuma Taiwan. Adadin sabbin kamuwa da Hubei ya dan dara na ranar Lahadi, to amma ya dan gaza na ranar Juma'a da Asabar. Jami'an China sun ce wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ta shawo kan annobar. To amma Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya aika da wani sako jiya Lahadi mai cewa da wuya a iya hasashen inda wannan annoba ta dosa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓen shi a watan Nuwamba mai zuwa. Ya ƙara da cewa Amurkawa ba yaƙi suke buƙata ba, da yake sun san irin illar da hakan ka iya janyo musu. Sa-insa da ke tsakanin Amurka da Iran sai ƙara ƙaruwa take yi, kuma har tsakanin tsananin hakan ya kai matakin da rabon da aga irinsa tun bayan rikicin garkuwa da Amurka da Iran ta yi shekaru 40 da suka shige. Shawarar da Trump ya yanke na janye ƙasarsa daga yarjejeniyar takaita shirin nuclear Iran ta shekara ta 2018 tare da sake ƙaƙabawa Iran takunkumi na daga cikin dalilan da suka janyo sa-insa tsakanin ƙasashen biyu. Amurka da Turai sun samu rarrabuwar kawuna game da dangantakar da ke tsakanin ƙasashen na yankin Atlantic bayan wani muhimmin babban taro game da tsaro da aka yi a Jamus a ƙarshen mako, wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa da kuma jami'an soji. Ƙasashen Turai sun zargi Amurka da kin amincewa da ra'ayin nan na dunkulewar al'ummar duniya, amma kuma Amurka ta ce har yanzu kungiyar na cikin yanayi mai kyau. Shin wani yanayi wani shin wani yammacin duniya ne ke ci gaba ko kuwa kowane koma baya take ga Amurka tawagar Amurka a wurin taron amsar wannan tambaya a bayyane take kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke cewa
The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together.
Ya ce yammacin duniya na samun nasara. Muna samun nasara baki ɗayan mu. Tare muke yin galaba. Tabbacin hakan a cewarsa shine yadda Amurka ke kare inda kasashen kungiyar NATO suka yi iyaka da Russia da kuma yadda Amurka ta jagoranci galabar da aka yi kan ISIS.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leka jahar Yobe Najeriya inda da yammacin jiya ne wasu gungun mayakan kungiyar Boko Haram suka yi yunkurin kai hari jahar al'amarin da sojojin suka ce sun fafare su daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina
mayakan na Boko Haram da suka yi yunkurin kawo hari da maturu babban birnin jahar Yobe gabanin haka rahotannin da ba tabbatar da su ba na nuna cewa sun faro ne daga garin babban gida helicopter karamar hukumar tarmuwa ko da yake har yanzu ba da tabbacin abin da ya faru a garin na babban gida duba da yadda ake zargin sun yi ragaraga da hanyoyin sadarwa na garin ta yadda kiran layin waya bayan shiga ko fita daga wannan gari dundunar sojojin Najeriya wacce ita ma ba ta ce komai akan ko wani abu ya faru a garin na babban gida ba amma ta tabbatar da cewa ƴan Boko Haram din sun yi yunkurin shiga da maturu inda ta ce dakarunta tare da taimakon jiragen yaki sun wurtake su Karamar hukumar tarmo da mai nisan kilomita 50 daga birnin Damaturu da baya wani bangare ne na karamar hukumar Damaturun kafin a raba su. So bin duka sun yi tafama da fuskantar yunkurin farmaki daga masu ikrarin jihadin. Alhaji Bello Arabi dake zama sardunan Damaturu na tunanin akwai abin da yasa Boko Haram suka kulla falansu akan garin na Damaturu da ma jihar Yobe baki daya.
Boko Haram din nan suka yi wo gayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe domin mun gane yanzu duk gaba ɗaya target din su Yobe da Borno ne suke so su lalata kuma an san cewa idan aka lalata Yobe da Borno to an samu hanyar shiga a lalata arewacin kasar nan gaba daya a samu dama a samu rud na shiga Borno da Adama har a mamaye sauran arewacin kasar abinda ake bukata kenan
wannan yunkurin kawo hari a garin na da maturu na zuwa ne yan kwanaki bayan wani mummunan hari da mayakan na Boko Haram suka kai a garin Auno akan matafiya ko da yake rundunar sojin Najeriya da gwamnatin kasar na kiranin cewa sun karya lagon kungiyar na Boko Haram amma masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba na da ta baba
a ce yan Boko Haram sun zo sun kawo hari baya nuna alaman cewa ana samun nasara shin nisa har yanzu kusan shekara 10 na shekara na 11 an kasa mulkushe wannan tawaye na dai kenan na biyu kuma abin da nake so ka lura kullun gwamnati na tara'ayin kullun tana ce a'a ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta hukuma ta ce ta gaza an so duk abin da ake ciki sai ana yi ne da fatan alheri a ce ai muna nasara ko da yake abubuwan nan ba su tabarbare kamar yadda Boko Haram suka taso ba amma gaskiyan abin shine da sauran rina aka ba
to sai dai kuma mai bincike kan ta'addanci a kasa da kasa Win Commander Musa Isa Salman na mai cewa akwai bukatun a fuskanci shi kansa yanayin irin ta'addancin
bincike nuna cewa kasashen da ke da kungiyoyin da ta'addanci ya fara ya zo daga kungiyoyin da ke da ta'addanci suka fara suka yi average shekara 33 ana kuma da irin wannan idan ku ka duba ka ga cewa yawancin wannan ta'addanci da ake magana na Boko Haram kusan shekara 10 kenan kuma idan ka duba kungiyar Boko Haram daman can kungiya ce ta yan ta'adda saboda haka idan ka duba a ce wai a yanzu ma shekara 10 ne da suka wuce ba wai ina cewa abun bai da tsauri bane amma bincike ya nuna cewa yawancin kasashen da ke kuma da irin wannan sai sun yi kamun a ci galaban shi gaba daya a ce an wuce sun nuna cewa sai an kusan shekara 33
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC wanda yanzu a goma ke cewa karfe 12:10 na dare yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
To an kai hare-haren rokoki da dama a wani sansanin soji a Bagadaza babban birnin Iraki wanda ke dauke da sojojin gamayya da ke karkashin jagorancin Amurka. Ba a samu waɗanda suka ji raunuka ba a harin na ran Lahadi a shiyar Green Zone wanda ke kusa da ofishin jakadancin Amurka a cewar wani mai magana da yawun rundunar gamayyar. Harin na daga cikin hare-hare na baya-bayan nan da ake kaiwa ma rundunar haɗin gwiwar. Ba a samu wanda ya fito ya ɗau alhakin kai wannan hari ba. A watan jiya ne wani babban janar a Bagadaza Kasim Sulemani ya rasa ransa a wani hari da Amurka ta kai a birnin. Kwanaki kaɗan bayan nan kuma wasu jami'an sojin Amurka sun samu raunuka a harin da Iran ta kai da makami mai linzami kan wani sansani a Iraki. Rundunar sojin ƙasar Syria sun kame ƙauyuka da dama a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da kuma lardin Aleppo mai makwabtaka da lardin na Idlib a ƙoƙarinsu na ƙwato yankin daga hannun 'yan tawaye. Rahotanni na cewa dakarun da suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun kame ƙauyuka da dama da ke kusa da garin Khan Sheikhoun a lardin Idlib da sauran ƙauyuka da dama da ke Aleppo wanda ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawayen na tsawon kusan shekaru 8. Ƙungiyar rajin 'yancin ɗan adam da ke sa ido akan yaƙe-yaƙe wadda ke da masu bincike da dama a faɗin ƙasar da ta daɗe tana yaƙi ta ce an ɗau tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin sojojin gwamnati a gefe guda da kuma 'yan tawaye da masu ikirarin jihadi a ɗaya gefen. Wata kotu a Mogadishu babban birnin Somalia ta yankewa wani jami'in gwamnati hukuncin ɗaurin shekaru 3 saboda laifin kasancewa tsohon ɗan ƙungiyar mayakan Al-Shabab. Kotun na zargin Nur Ali Ahmed Ali ne da dama da zama ɗan ta'adda kuma ya gaza sanarwa hukuma ta hanyar da ya dace yayin da ya fita daga ƙungiyar. Yana ikirarin ya fita daga ƙungiyar ne tun a shekara ta 2010. A yayin zaman sauraron ƙarin Ahmed ya kafe akan sanarwa da hukuma sa'ilin da ya gudu daga ƙungiyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda gwamnan jihar Barna Farfesa Babagana Umar Zulum ya kai ziyara jamhuriyar Nijar domin ganawa da 'yan gudun hijira fere 120,000 da yanzu haka ke samun mafaka a Nijar sakamakon rikicin Boko Haram da ya raba su da mahallansu daga wasu ƙananan hukumomi a jihar Barno. Haruna Dauda Biyu na ɗauke da wannan rahoto.
Yan gudun hijiran da ya daskara da mata da maza da ƙananan yara wasu masu sun shafe shekaru 5-6 ne na samun mafaka a jamhuriyar Nijar ɗin ganin yadda ƙananan hukumomin nasu ya faɗa a hannun maharan Boko Haram kafin daga bisani jami'an sojan Najeriya su sake ƙwato su. Waɗannan ƙananan hukumomi dai sun haɗa da Abadam da Guzamala da Kukawa da Mobar wanda dukkanin su kasance daga arewacin Borno. Wannan ya ce cikin waɗannan mutane kimanin 120,000 da ake da su a jamhuriyar Nijar ɗin ana da magidanta fiye da 30,000 wanda dukkanin su ke buƙatar tallafi don haka ne yawan kikafa ya yi tattaki har zuwa jamhuriyar Nijar ɗin. Ga ma abin da ya shaida mini kan yadda al'amarin yake da kuma gudunmawa wanda suka kawo ga waɗannan mutane.
Dalilin da ya sa muka zo, muna da mutane Najeriya kamar 120,000 a kasar Nijar. Mun zo ne mu gansu, mun zo ne mu tallafa musu, mun zo da abinci shinkafa 25 kg 25 kilo 25 15,000 biski kilo 25 15,000 mai galan 15,000 atumfa 15,000 da kudi 75,000 don saboda mu ba mata 15,000 din. Ana hakika mun gode a federal government a karkashin shugaban kasar mu na Buhari shine ya bada wannan shinkafan ta mutanen customs suka ba mu. State government ma ya bada biski 15,000 din da masara din da atumfan da kuma mai din da kudin. Amma babban abu shine muke son mu tabbatar cewa mun mayar da mutane akai local shi ma gwamnatin tarayya suru notice government commission suna kokarin gina gidaje jami'an tsaro ba sun ba mu kadin kai suna kokari cewa an kore ma stada a wannan wajen wai da mutane ta ruka su kuma fi sabbin lai sojoji sun yi aikin manufata yau shekara uku ba taba yanke su kullum suna suna nasara su muna godiya Allah ta batar da
to ko me in Najeriya mazuna Niger din ke cewa ne game da wannan tallafi da gwamnatin jihar Borno ya raba musu
sunana Kaltum Ibrahim Isa ne rabar da lokot government ce
daga abaran kika zo yanzu
daga abaran na zo ya ga nan Adifa
Adifa Niger
wallahi eh a Niger kenan muna godiya muna ga gwamnatin mu godiya so 100 Allah ya saka mishi da hairan ubangiji rahama ya biya shi
da me aka ba ku ne
an ba naira 2500 an ba mu turmin zani gaba ɗayan mu matan da muke nan ubangiji rahama ya kare mu gaba ɗayan mu kuma Allah ya maida mu garin mu
kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan
gaskiya tunda kai hijira shekara na 6 a garin nan
sunana Aminu Muhammadu
daga ina kika zo
a Doron Baga
eh kashi na kan kwanan garin Difa ko
eh gudun hijira ne ya kawo mu
shekaran ki nawa nan
wallahi shekaran mu 6 a nan gari
eh to kai gwamna ya zo dan ganin ku
wallahi mun gode mun gode Allah ya saka da alheri Allah ba kara mishi girma kara mishi daukaka
to me da me aka ba ku
wallahi an ba mu 2500 da turmi guda
kai ruwa ne aje
daga na gazo
sai ya daga dama sak
to ga shan da sa daga ka da kuma gwamna ya zo zai taimaka muku me zaka ce
eh to zan ce alhamdulillah alhamdulillah da abin da Allah ya yi komana zai ce Allah ne ya yi komana kawai Allah ya sa shine kafara Allah ya sa mu samu sauki
to ya rayuwa take gare ku anan ganin cewa kun zo kasar mutane ne ba kasar ku ba
mun zo kasar mutane ba abin da muka gani na wahala
yanzu haka dai akwai yan gudun hijirar Najeriya a garuruwan Tumuru da Boso da Difa da Gwam da garin Dogo da kuma garin Wanzam da dai wasu kauyuka dake jamhuriyar Nijar din Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda biyu to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya za a ji cewa
Your Excellency kana cikin gwamnoni da ake ganin cewa kuna hannun daman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya. Najeriya ta arewa tana fuskantar kalubale iri-iri kama daga sha'anin tattalin arziki zuwa sha'anin tsaro. Ku da shugaba Buhari din nan me kuke yi ne a game da kalubalen arewa ne a yanzu?
To kalubalen ba na arewa kadai za a ce ba na Najeriya tunda shi babu Buhari shugaban kasar Najeriya ne gaba daya. Amma ka san yan kwanakin baya da suka wuce an yi economic team wanda aka kai ya to kwararru daga sashi daban-daban na Najeriya domin su zo su duba abin da namu kwararrun na cikin gida suke yi domin a kada kada shawara a ga me za a yi amma ina so in gaya ma cewa akwai abubuwa da yawa akan hanya wanda kuma na tabbatar arewa za ta amfana kuma kasar za ta amfana
Gwamnan jihar Jigawa kenan Alhaji Badar Abubakar a wata tattaunawa ta musamman kan batutuwan da suka shafi jihar Jigawa da ma ƙasa baki ɗaya sai biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakkiyar hirar haka kuma idan aka biyo mu cikin hantsin za a ji cewa Jama'a assalamu alaikum A ci gaba da bin diddigin haƙin wasu 'yan kasuwa da suka ce kungiyar masu ƙananan masana'antu na Nasirishin jihar Kano ta cuce su maƙudan kuɗaɗe. Wannan fili ya zanta da dukkan shugabannin kungiyar da suka haɗa da na jihar har ma da na tarayya. A makon da ya gabata mun kawo muku wani ɗan kasuwa mai suna Nasu Abubakar wanda ya ce ya kai shugaban Nasu na Kano ƙara kuma har ya samu nasara. Kafin daga baya lamarin ya taɓarɓare. Ku biyo mu domin jin ci gaban shirin sunana Sarfil Hashim Gunal. Shirin ciki da gaskiya samu magana da shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu na Kano Manira Sagagi. Kan ƙarar da ɗan kasuwa Nasir Abubakar ya shigar da ta kai ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC inda Nasir ya ce har kotu ta yanke wa Nira Sagagi hukuncin ɗaurin shekaru 7 ba zaɓin tara da umartar sai biya shi sama da naira miliyan 8 da ya karɓa a wajensa ta yanayi mai sarƙaƙiya. In za a tuna yayin da Nasir Abubakar ke cewa Sagagi ya samu ficewa daga gidan yari bayan samun beli don ɗaukaka ƙara amma bai ɗaukaka ba. Manir Sagagi ya ce a'a ya ɗauka ƙara kuma don haka ba zai so kace nace kan batun da ke gaban kotu ba.
yawa shi ne wanda yace labarin da ya bamu ya kai ka kara harabin ya shafi FCC har an yanke maka hukuncin daurin shekaru 7 amma ka nemi ka samu bili za ce ne ma an dakatar da hukuncin saboda samu a daukaka kara ka ci na magana
to ai kaga ni abin da nake faɗa a Alai Nasiru da abin da aka ce ana kofi kuma bai kamata ni ma a bi ina kan magana ta kun da magana ce da aka ji kofi kuma ake challenge ake bi a yanzu in tajjerin issues kuma da su kaga bai kamata ni abin da yana gaba kuma ba abin da yake fatan da ne ko in ce na kungiya da aka mata in san magana a kare aika ba ni dai a tunanin yake ko da ya tafi ya ce ai na kan ya fada kuma ya ce haka a da arti abin da yake gaban kuma ko ta ga da ni ni ba ta magana da ya ce mai na ta gaske
wato abin da ake magana wannan maganar yanzu ba ta gaban kotu za a iya cewa tun da riga an yanke hukunci kai kuma ka kai kara wata kotun an ba da dama ka daukaka kara kuma ba daukaka ba maganar kamar ta tsaya a nan
to ai abinda nake magana ka gane shi ya ce maka an kai kara an yi hukunci kuma an je a court to ka ga magana tana gaban court abinda nake magana ka gani da shi ai dan da wani business dan da ta mu'amala da shi inda magana ta ya ce ta kara kuma an yi hukunci kuma an daukaka kara to ni in take gani issue su ne da su ko da wani akan magana kaga ina ganin kamar ba haka yake ba ce
amfani wannan Rabi Muniru Sagage shine a fayyace abubuwa da suke faruwa saboda mutane su fahimce ka kuma su fahimci gaskiyar wannan lamari shi ya bayanin da yayi baka daukaka karar ba kuma abun tun ba rane ma abun ya wuce wa'adin wata shida da ya kamata a daukaka kara shi ko yanzu baya ma ba zai iya daukar wani mataki ba saboda kudinsa sun kare ba shi da ikon yin wani abu a halin yanzu
to gaskiya ni ne na ta an daukaka kara sai kuma in ya ta irin wannan da ni ina ganin ba magana ce da za mu kai ta ga ko kuma a rediyo da ni dai ba ya kai an kai kara kuma an daukaka kara ko da aka magana tana fitina mun da suka kamata ni da gashi da kuma wani da ke magana ce da take kofi kaga ba da ni da shi ni da ni daukaka kara ne daukaka kara kuma ai gashi ne kara ba dan da ke ni dai a tunani ai ne biron kaga ni amma dai magana ne tana gaban kofi kuma kaga ba magana ce da ni take ne kishi ne ke ni ne ni a da ba hure mun gurin
to masu raro kun dai ji abinda Manni da Sagage ya faɗa game da wannan batu sai dai ba za mu rufe wannan shirin ba sai mun ji ta bakin tsohon mataimakin Sagage a kungiyar Nasiration jihar Kano Alhaji Jamilu Maraya wanda a halin yanzu ke jagorantar kungiyar da cewa tana gwagwarmayar kwato haƙin yan kasuwanni da aka danne wa haƙin su
farko dai muna cikin wata kungiyar masu kananan masana'antu marasa galihu ta jihar Kano ni ne shugaba Alhaji Maniru Sagage shi ne sakatare da nasu ta zo aka zaɓe shi a matsayin shugaban nasu ni kuma aka zaɓe ni a matsayin mataimakin shugaban nasu aka zo maganar bashi na first band da za a ba mutane miliyan 5 na nuna cewa to mu muna da karancin ilimi an ce ku kuma kuna da bijirin rikai kamata a ce duk mutumin da yake da ilimi ne zurfi yayin da wannan abu ya zo masa sai ya bincika i gani a tabbatar da wannan abu wannan maganar da na faɗa sai da ta zame min matsala aka ci mutunci na sai da duk inda kake zato
Jamilu Maraya waye ne ya ci mutuncin naka
su sakatare shugaba da dai sauran zababbu duk sanda na yi magana irin wannan taro za a yi a keta min mutunci saboda ina kawo rigima a kungiya kuma duk wanda yake dan kungiyar nasu ne ya san wannan gwagwarmayar da ni a lokacin matsayina na mataimaki dole ne in na ga abubuwan da ba daidai ba ne yi magana a kai musamman saboda kare mutunci na tun da ni ne tsohon shugaba na wata kungiya wanda mutanen Kano suna gani na da kima da mutunci sai da na ce to kaza sai ya faru kuma sai da ya faru
muna so ka faɗa mana alakar ka da shi Maniru Sagage shin a matsayinka na wanda ya hulɗa da shi tsawon shekaru yanzu kuna gamuwa kuna hulɗa
wallahi ina jin mun kai shekaru ma bamu haɗu da juna ba ba muna dadewa sosai ba mu haɗu da shi shugaban kungiyar ba da ma sauran esco esco na kungiyar
ya zaki zayyana yadda irin jagoranci da shi Muniru Sagage wannan kungiyar domin shi ya ce mana ya bakin kokarin sa kuma zargin sa da yake da cewa dan damfara ne shi ba dan damfara bane kawai ana nema a bata masa suna ne
magana ta gaskiya cewa man ba daukar shawara waɗanda suka burma shi ɗan Abiyar Iman Mushakida su ne suka zo jikinsa yake mu'amala da su kuma daga ƙarshe ma sun rabu da su hannun riga kowa ya kama gabansa an rabu baran-baran na kafa ƙungiya ta nemo wa masu ƙananan masana'antu ƴancin su waɗanda nasa cuta ni ne jagoran wannan ƙungiya mu muka kai ƙara majalisar jihar Kano ma suka ci zarafina dan me zan kai ƙara akan wannan ishu din na kudaden mutane da aka rike nace ku ya kamata ku yi wannan ku shugabannin Kano bayan wannan akwai ƙara da na rubuta petition na tura president na NASU na ƙasa kan wannan sai da shugaban NASU na Kano yayi gayya membodi aka cika a office sannan aka kira na ban san ma abin da za a yi ba ma a lokacin da nazo aka yi min katakata da ihu da zagi aka yi min cewar ina nuna wa chairman siyayya bana kaza na kai ƙara nace kun nan na kai domin mutuncin ku shugabanni ya tsira mutanen nan da suka zo suka ta'allaka da ku za ku nema musu bashi in babu abin nan Allah ya sa a warware a ba su hakokin su kuma nadamar da na faɗa sun yi magana ta gaskiya
wani ne kake ganin sakacin sa ne ya jawo batun kudaden nan na mutane waɗanda suka nemi lamuni
sakacin shugaba ne tunda nan ma an zuba account din nasu na nan Kano an zuba musu account din su na can tarayya kuma kacin magana da ake yi da Abubakar yazo account na nasu ne ko na national to account ne bayan na national da al'umma suka zuba kudi akwai na nan Kano wanda mamirin shine a signature din nan Kano ma akwai nasu account din da jama'a suka zuba wannan 19000 29000 19000 idan hakokin mu ya samu matsala ya samu tsaiko to kamata na nan Kano account din nan Kano na nasu sai a sallama mutane a ba su kudin su da wannan kudaden da aka zuba a nan
Shirin ciki da gaskiya na gayyata gwamnatin Kano da majalisar dokokin jihar su shigo shirin nan don bayyana mataki ko matsayar su kan halin da waɗannan ƴan kasuwa na Kano suka shiga tun shekarar 2012 don kwata mai haƙi haƙin sa. Ƙarshen shirin namu ne yau kenan. Za mu kawo muku wani sabon shiri mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamel Hikaya, Mr. Fil Hashim Gumel ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To madalla to idan aka biyo mu a shirin hantsi za a ji cewa
hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato Nigerian Meteorological Agency ta gabatar da rahoton hasashen ruwan sama na daminar shekarar 2020 da zai taimaka wa bangarori daban-daban musamman bangaren noma. Hukumar ta yi hasashen cewa ruwan farko zai sauka ne a ƙarshen watan Fabrairu da muke ciki a jihohin Kudu maso Kudu yayin da ake sarin damina za ta tsaya ne a jihohin Arewa daga watan Yuni.
To madalla ga manoma da masu sanin yanda yanayi yake sai a biyo mu a shirin hantsi daga misalin karfe 8 da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen zuwa yau Litinin yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000 a yayin da kuma wasu jirage sama guda biyu dauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaki da ƙasar Iran ba a shekarar zaɓe. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaki da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓar shi a watan Nuwamba mai zuwa.
To madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu ne sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma idan shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Sule ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jido ne wanda ya bada umarnin shirin
sai kuma injiniya mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim Gumel da na hada na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.